haka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49. Masu rarrama jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana da Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Na yau Litinin 18 ga watan Nuwambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye. Idan muka shiga cikin taskar rahotannin kuwa, za ku ji cewar shugaba Muhammadu Buhari na shirin sa hannu akan wata dokar hana ba haya a bainar jama'a, wanda hakan zai zama babban laifi ga masu aikata hakan. Wasu jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da kulle shugaban jam'iyyar adawa da aka yi a jamhuriyar Nijar, wanda akan shi ne ma za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Waya kuke kallon matakin da hukumomi suka yi suka ɗauka na ainihin kame shi wannan shugaban jagora na wannan jam'iyya ta adawa, Hamma Amadu? Lambar dai kamar kullum, alamar tarawa 1-202-205-6-5-5. Daga bisani muna tafa da labarin wasanni, amma duk a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama don Indo ta kawo muna labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, barkamu da dare. Ga labaran duniya. Wannan shine mako na biyu da 'yan kwamitin Majalisar Amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi, inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su bada bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine. Ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa, ɗan jam'iyyar Democrats a zaben da za a gudanar a baɗi, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, yayin da ya dakatar da bada tallafin soja ga Ukraine. Wasu jami'an gwamnati 8 na da na yanzu za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar ababin zaman sauraron da za a yada a kafar talabijin, inda za a saurari bahasin Gordon Sondland, kuma ɗaya daga cikin manyan shaidu inda ake kyautata zaton cewa jakadan Amurka a ƙasashen Turai kuma zai gabata a gaban kwamitin a ranar Laraba. A bahasin da ya yi wa kwaskwarima ya bayar cikin sirri, Sondland, wanda ya taɓa baiwa kwamitin yaƙin neman zaben Trump $1 million, gabanin Trump ya zaɓe shi a matsayin jakadan Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels, ya ce ya yi gargaɗi wa wani hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a farkon watan Satumban bana cewa Ukraine ba za ta samu tallafin sojan da take bukata daga Amurka ba har sai in shugabansu ya amince ya kaddamar da bincike akan Biden. Rasha ta hananta wa Ukraine jiragen ruwanta guda uku da ta kwace kimanin shekaru uku shekara guda kusa da gabar tekun Ukraine a Crimea, inda Moscow ta yi kakakida ba bisa doka ba tun shekara ta 2014. A wata sanarwa da ta fitar a yau Litini, ma'aikatar wajen Moscow ta ce ta hananta jiragen ne bayan kammala bincike dangane da zargin da ake yi cewa Ukraine ta ketare iyakar Moscow ba bisa ka'ida ba da kuma ci gaba da kasancewarta a ƙasar Russia. A wani sako a yanar gizonta, ma'aikatar tsaron Ukraine ta tabbatar da cewa an hananta mata jiragen ruwan guda uku. Masararo, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka mai da ita tungarsu ya ce ya kulla wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar. Tang Jingguang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar matsala daga 'yan sandan ba. Tang ya bayyana cewa hukumomin ƴan sandan sun bashi tabbacin cewa sun dakatar da yin amfani da ƙarfi na wani lokaci muddin masu zanga-zangar ba za su tada rikici ba. Tang ya ce hukumomin ƴan sanda sun ba mu izini mu bar ku ku fita daga harabar makaranta cikin lumana kuma da kaina zan raka ku caji office don tabbatar da an yi muku adalci. Har yanzu dai ba a san takamaiman lokacin da wannan yarjejeniya zai fara aiki ba. Da ƙarshe wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a yau Litini ta ce mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Sudan a watan Yunin bana yana iya zama take haƙƙin bil'adama. Kungiyar Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto mai taken suna ta cewa a kashe su mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Khartoum. Rahoton mai shafi 59 yana kunshe da duk wani cin zarafin da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga tun daga farkon zanga-zangar a ranar 3 ga watan Yunin wannan shekara ta 2019 har ya zuwa ƙarshenta a Khartoum. Hakanan ma rahoton ya nuna yadda cin zarafin da jami'an tsaron suka yi ya kai ga harin watan Yuni. Da farko dai mutane sun nuna kin amincewarsu ne da ƙarin farashin kayan masarufi inda daga bisani kuma suka koma kan kin amincewa da tsawon mulkin Umar al-Bashir na shekaru 30.
Gaida indu'a'i da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniya bari mu tsanduma cikin duniyar rahotanni inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya na wani yunkuri na haramta ba haya ko fitsari a bayyanar jama'a. Nan ba da jumawa ba shugaba Muhammadu Buhari zai rattaba wa dokar hannu. Ministan ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske a kan wannan ƙudurin.
A gaskiya dokar ta yi ne a yayin da a majalisa ba a ana kira abin da suka ci koda kamar umarni da shugaban kasa ya bayar ko zai bayar na sa hannu a kan wannan abin. Abin yana tafiya ta ba haya a ko'ina kama da za a kasani kuma Najeriya ita ce ƙasa mai daraja ta kai a kan ƙasashe a Afirka gaba ɗaya da ake yin tafiya cewa ku ba haya ina mutane ba su amfani da ban ɗaki da sauransu. A kan al'umma da kwata-kwata ba shi al'adarsu ba gina ban ɗaki na da rubuta su ba a cikin lissafinsu. To abin da ake so dai ba wai sai abin da kawo mutane ɗan da mace biyu ya a kan abin da daga farko an da so dai mutane su canza halayensu. Na cikin da ya zama da su dela su san amfani su da gidan banki ne a kusurki amfani da shi sannan su gina da ta kuma a gidajensu. To amma duk yana tafi da dokar abin da ke kasa kusa da kuma shi ne ta kaddamar da wannan shiri na wato yanki da yin da haya a kudina. Na biyu za ta umarci da wato ma'aikatan gwamnatin tarayya a kudina cewa su ba da ingantattun babbakuna a yin da suke da asibitoci da makarantu da ofisoshin gwamnati sai ma ana buƙatar kuma cewa ba su shaguna da sauransu kila su gidajen mai da sauran su kuma da su ma sun bayar da jama'a dama mutum ya zo a matsayamaci ya zo akwai dama akwai wato toilet babbakuna na yadda jama'a ko na waje da ko da kuma a wuri ba ya ce shiga su amfani da su. To shi ne ƙudurin da wannan hali ya ɗauka a kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw cewa Najeriya ta zama an daina wannan dabi'a da zai zo a shekarar 2025. Shi ne abin da wannan executive order ɗin da ta kai. Amma yin dokar da an ce a kanun mutane masu da'a da sauransu, wannan alhakin da aka tsoro ya yi zai koma kan jimiri ya ci doka a kan cewa yanki ba har a titi ne ci ne. Amma muna fatan kuma cewa jimiri da ƙananan hukumomi da kamar mutum tare a Abuja. Shi ne za a inganta zama kuna a yanayi da ɗan wanda mutum da akalla zai samu saurin hakuri ina ni wa Allah akwai da kai ku ce kai ki je ku ci gaba da kai da ku ji ke ba a wani ku ka ku da da kana da lishi a can dan ne ya yi da shi akwai tsare tsare a cikin duk da gare har zuwa shi kana
ta ana iya cewa akwai wani tsari da gwamnati take da shi wanda za ta magance wannan musamman a gurare da suka shafi inda jama'a ke taruwa kamar kasuwanni da tashoshin mota akwai wani tsari na musamman da gwamnati za ta yi domin tallafa ma waɗannan wurare su ainihin kawo ƙarshen wannan matsala
kare da gaske kada aka yi kamar tashoshi da kasuwanni ya kamata su yi miki ya kamata a ce kina sun sun ci wani guri da kan ta cewa a gida a cikin wannan wurare da gida da shi ka fara kamar da ka fara fara cewa ana hadu ne da ake akwai da duniya su ma sun yi wannan kamar akwai kamfanoni masu zaman kansu da muke jawo su cikin al'amari yadda su kansu yana yana so da kansu da da kuma yadda ya nan cewa za su iya samun wuri ko makaranta ko asibiti ko kai da Allah ya hore maka mutum kana da ɗan abin da ko hannunka kana iya zuwa ku ce ke iya rubuta makaranta da ko da inda ka wanda makaranta da sauran su akwai da wannan tsare tsare sai da kuma da wanda kake ne ke da kike da amma ai akwai da ba ku da ba da ku yi ku aje da kwandala ko ku shige ka amfani da shi yadda shi ma ya zama kamar sana'a ce da mutum ko kuma hanyar samun kuɗi da kuɗi.
To injiniya Suleiman Adamu kenan ministan ruwa a Najeriya. Daga batun tsafta sai na zamantakewa inda mahukunta a jamhuriyar Niger suka gurfanar da shugaban jam'iyyar adawa Hamma Amadu gagaban kuliya wanda yanzu haka yake gidan kurkuku. Ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sulemomuni Barma ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar ta Niger.
To ni sunana Abdulkadir Muhammad wanda kusan da suna mai dalili namu ba ni tamahar kamar wata kiyayya ce ko wata hamayya ko wata rashin jituwa tsakanin bangarorin biyu illa dai iyaka kamar al'amari ne na shari'a to ita kuma ka san an ce sabanin hankali ce to kuma idan mai bibiya kafofin sada zumunta na zamani ya lura dama an san hakan ga al'amarin za ya kasancewa inda ma wasu ke kwatanta kamar wata shiryayya ce aka yi dama abun ana ganin kamar hakan gani za ya kasancewa inda ka gani masu sharhin al'amuran yau da kullun suna yi wasu suna kwatanta ma kamar ba wai wani abu bane dai illa iyaka abin da ake ce ma formality a turance an ce shi da kanshi ya ce za ya zo kuma za ya mika kanshi a gaban shari'a kenan soyayya ga zo mu aka yi laba
sunana Nura mazaunan birnin Yamai wannan zuwa na shugaban ɗan adawa Hamma Amadu haka da yayi ya kyauta ma kanshi saboda ita doka idan ka take ta sa a yi ma hukunci daidai laihinka saboda ba shi kadai bane akwai sauran da sun kai zaman wakahi irin nashi laihi wannan tsakanin shi da kotu ne wannan mai tsakanin shi mu'amalar shi da yan uwan shi yan siyasa ne wannan babu wani ba tsakanin su wannan tsakanin shi da kotun kasa ne ba mu san abin da za ta kayawa gaba mu dai mun sa ido mu gani abin da Allah zai yi zuwa gaba
tunana Muhammad Tukur International Tello dake nan babban birnin Yamai Trois TV gaskiya Hamma ya kyauta na san ya tsaya yayin nazari yaga ya dawo nan tahimai yayi fursunan na yadda ƴan uwa ne sun kai tahimai sauki shi yasa ya dawo zaman bangaren cibiyar da ke wallahi mun gani da kasashe da dama irin su Burundi su ina duk dai ka gani abubuwa na wanda suka faru wanda ba su yi dadi ba wallahi don haka ba mu so ne a nan kasar mu ta Niger duk abin da zai kawo wani hargitsi ko tashi hankali ba mu so ne illa abin da muka so su ma'aikatan mu da magabatan mu wanda ke tare da jagorancin Niger ya zo su mai da kanon su wuri guda a zuwa a yi ta raba kwanu ko kuma a yi ta nuna kabilanci ni dan faci kaza na mun ga example ga sunan kasashe waɗanda duk waɗannan abubuwan ba su haya musu alheri ba bai da daɗi wallahi a cikin ƙasa ita gwamnati in ta ga dama ta yi mai ahuwa tana iya ta yi mai ahuwa in ta ga dama kuma da yake ka san shi laihi an ce tuduna ka tsallake naka ka hango na wani na
sunana Nuhu Sule wanda aka fi sani da Inkiya dan Maradi mazaunin birnin Niamey a jamhuriyar Niger gaskiya maganar wannan harka ta bani matakan mamaki tunda ni a tunanina bawan Allah nan tunda yake can zaune wurin gudun hijira bai dawo kasar nan ba ya san abin da biske bisa kanshi amma lokacin da naga ya diro ya zo garin ba tare da wata sanarwa ba ba tare da wani zanga-zanga ba Salim Alim ya shigo nace to yana yiwuwa an samu fahimta tsakanin shi da hukuma ko kuma da kotu amma a Niger bangaren siyasa ba kan wallasa bane kowa ya san waye hamma ɗan siyasa kansu sun san wane ne hamma magana ta Allah mutanen shi in dai hamma baya cikin zabe mutanen shi masu goyon bayan shi a ce ba su je hukura ba lalle za a samu wani dan akasi ko kuma za a samu ragowar wani abu amma a ce yana ciki ko jami'iyyar shi tana ciki to za a ji ƙarfin gwiwa kowa da kowa ya rika fafatawa
to ra'ayoyin wasu ƴan Niger kenan dangane da kama shugaban adawa na jam'iyyar adawa Hamma Ahmadu wanda akan hakan ne za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku waya kuke kallon matakin da kuma aka dauka wajen garkame shi Hamma Ahmadu
yanzu kuma lokaci ne da za mu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
samu kiranmu na farko daga jihar Kwara wake magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba ina wato kuto a Najeriya mai bula kala kala daga nan Kwara
Malam Bello mana jinka
wannan gaskiya wannan bida bita da kulli da aka wa wannan bawan Allah Hamma Ahmadu gaskiya wannan ba abu ne wanda yake ba gaskiya muna kira ga shugabanni ya kamata su yi abinda za su yi na adalci gaskiya idan muka duba an yi mishi zarge-zarge waɗanda ba su da tabbaci kuma gashi ya zo ga so mahiyarsa kuma an kama shi kuma an sa shi kurkuku gaskiya wannan abu ne wanda bai kyau ba da haka muna kira ga shi
to lai Malam Bello ya tsinke bari mu tafi birnin Shehu wa muke da shi a birnin Shehu
to assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa ke magana
kai tsaye kuna tare da Usman Ezele Gunkari karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto a Najeriya
to Malam Usman muna jinka
alhamdulillah ni dangane da wannan kama Hamma Ahmadu da aka mai tsaye idan ya riga nake abuna da bai dace ba duba da ya kwashi shekaru da yawa a ƙasar Faransa yana gudun hijira kuma da neman lafiyarsa sai ya rike a cika ta a tura shi a gidan yari a koma a zauna a sakanta duba da irin yadda lokacin zabe na gabato a ƙasar kuma ana dibin shi ne madugo adawa a wannan ƙasar to muna kira gwamnatin Niger da tsaya ta yi an ce da muguwar waka rikin tashi ya rike ta zauna ta yi a idan ya shi da laifi to a yanke masa hukuncin da ya kamata
mun gode Malam Usmanu bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Alhaji Musa radio nan naka kokila yau ba zai bakka ba ko?
Ai baba na kusa da radio. To daktar ne maka barka da yamma.
To barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jinka.
To daktar ayi hakuri a madadin mu kungiyar mu ta masu kiran waya a wannan gidan radio na BOA a matsayina na shugaba muna taya shugaba abada Baliyu Mustafa Sokoto samun wannan shugabanci dai Allah subhanahu wataala ya taya shi riko kuma Allah ya sa shugabanci shi amfane bai amfana al'umma baki daya
to Allahumma
gaskiya muna taya shi munna da farin ciki Allah ya kara tsarewa
to amin sallah
alhamdulillah daga rada maudu'in da ake tattaunawa gaskiya idan muka dauki irin abubuwan da ya kamata hukumar Niger tun da dan kasa ne ya kamata su tsaya su duba domin rashin kwanciyar hankali ba zai kawo ci gaba a kasa ba saboda Allah subhanahu wataala ma ya ce wa in tafu wa tasabu wa tagfiru fa inna Allaha ghafurur rahim ko ya kamata gaskiya a san abin da ya kamata in ma wani laifi ya tuwa sai a yafe mai a ci gaba da gyara kasa karshen rawar aiki na tashi
to mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
Ibrahim ne wanke hula a garin Mai Godiya a Kimba
to Malam Ibrahim muna jinka
So masha Allah, lalle babban sakon da muke so mu sanar shugaba ga gasar mu da shi kuma Allah ta shi riko ga wannan mukamin.
To amin sun amin.
To masha Allah. Lalle abinda zamu ga mu shi wannan bawon Allah sai dai hakuri domin saboda idan kaga haka na kasancewa ga mutum wata daukaka ce Allah zai bashi. Sai ya sabu abokan adawa ayi kokari a ce za mu zantar da shi amma duk abinda ke da yayi hakuri kawai. Ni shawara da zan bashi kenan.
To mun gode, bari mu koma ta Dabo Tumbin Giwa. Kano ta Dabo ake magana.
Na'am, mai magana Rabi Musa mai jarida kokoron bai daga nan garin Kano.
To Malam Rabi muna jin ka.
To ko shakka babu, alhamdulillah, ni dai wannan abu da aka yi wannan tsohon shugaban kasa ne adalci ba a kyauta masa ba. Saboda duk lokacin da aka ce kotu tana tuban mutum da laifi, idan dai ba wata bita da kulli ake ba to sai a bari a yi shari'a, idan aka gano mutum yana da laifi idan aka sai a yanke masa hukunci. In aka yanke masa hukunci aka ga laifin da mutum yake da shi sannan sai a ci gaba da tsare shi, amma ba a tsaya a zargi ba saboda mutanen gari lokacin da ya mulki kowa yana yaba masa, za a iya alakanta wannan da adawa. Wannan bai kamata ba a dinga faruwa a Afirka. In ya so in haka tana faruwa to ya za a ce siyasa ‘yan Afirka tana samar da ci gaba, to ya yi ba sa irin wannan suna ƙaunar wanda ya jagoranci a baya domin ya wahalata da al'umma da abin da ya kamata.
To mun gode, bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a garin gwamna?
Assalamu alaikum, kuna magana da Rabi mai manja da kanwa dokar lere.
To Malam Rabi muna jin ka.
To a gaskiya kam ni ma ban ji daɗin kama wannan madugun adawan da aka yi ba gaskiya. Ya dawo gida da damuwar mahaifiyar shi ta rufe, ya yi gaisuwa ‘yan uwa sun zo sun kai shi murna kuma a ci an garke shi, su ma ba za su ji daɗi ba gaskiya. Ya kamata ‘yan shari'a ne a yi mishi duk abin da ya kama a mishi na hukunci in ya tabbata. In kuma bai tabbata ba a sake shi, shi ma ya nashi abin tun da ya adamu goya ba. Wannan shi ne gaskiyar magana, amma an amsha aka ba a yi adalci ba gaskiya. Gwanin ban sha'awa ya dawo, jama'a sun taru an yi murna kuma a samu zubin ciki ka bai ba.
To mun gode. To mun gode Malam Rabi. Wa alaikum salam. To Malam Rabi mun gode. Do har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana mana ra'ayoyinku dangane da garkame shi shugaban adawa na jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar Hamma Amadu da aka yi, shi ne muke so ku kira ku ainihin bayyana mana ra'ayoyinku, ya kuke kallon hakan. To mun sami kira daga jihar Zamfarawa, muke magana da shi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muke magana da shi.
Sasha Hausa na murya Amurka, barka ku da warhaka.
To barka ka dai, wa ke magana?
Sunana Sanusi Abubakar daga jihar Zamfaran Najeriya.
To Malam Sanusi muna jin ka.
Gaskiya abinda hukumomin kasar Nijar ke yi bai dace ba.
To ka dan kashe rediyon ka Malam Sanusi.
Malam Sanusi ba daidai bane.
Malam Sanusi
kuma ka ce wai hoyowa akan su.
Malam Sanusi ka kashe rediyon ka. To muna da wani kira daga jihar Bauchi, wa muke magana da shi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jin ka.
To ra'ayina yana da kyau dai shi shugaban kasar Nijar ya duba ya masa sassauci, saboda shi ma dan kasa ne kuma adawa mai ma'ana abu ne mai kyau. Yana da kyau su zauna su haɗa kai su taimaki kasar Nijar yadda ita gaba. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba, bari mu koma jihar Taraba, wa muke da shi a Taraba?
Assalamu alaikum, Haruna mai Taraguna daga jihar Taraba a Ukaju, Najeriya.
To Malam Haruna muna jin ka.
Wato
Malam Ayuba, Malam kana jin mu Malam Haruna?
Kana ji na?
Ina jin ka, ina jin ka.
Ita gawon Malam Hamma gawon shi gida daga kasar Faransa kusan shekara biyar ya zo mutuwar yatumansa. In dai da adarki ya zo a cikin nutsuwa ba hargitsi har aka yi biki, ya ga aka yi binne ta ga kare har ga kare gisan, to da za mu shi adarki ya kamata ya yi mishi wannan abu.
To mun gode Malam Haruna. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa, da ma waɗanda ba su samu dama ba, gobe rana ce za mu sake ba ku dama. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. kwallaye uku da ɗan wasan Senegal Famara Diyo ya zura sun taimakawa kasar ta sami nasarar doke Eswatini da ci 4-1 a wasan zagaye na biyu na wasannin neman gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika a matakin rukuni-rukuni. Wannan ne nasara ta biyu da Senegal ɗin ta samu a cikin wasanni biyu na rukunin nasu na AE. Duk da yake ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya tilasta tsaiko a wasan, kasar wace ta zo ta biyu a gasar cin kofin nahiyar Afrika da ta gabata, yanzu haka ita ce ke jagorancin rukunin na AE. Congo Brazzaville ce ta biyu da maki uku tsakanin ta da Senegal a wannan rukunin, bayan da ita ko ta yi galaba akan Guinea-Bissau da ci 3-1. Mai horar da matasan 'yan kwallon Najeriya 'yan kasa da shekaru 23 Imama Amapa Cabo ya sha alwashin dawo da martabar kungiyar a matsayin ta na sahun gaba a duniya a wani yunkuri da manazarta ke bayyanawa a matsayin kariyar aikinsa biyu bayan koma baya da kungiyar ke fuskanta. Matasan 'yan kasa da shekaru 23 na Najeriya sun rasa damar shiga gasar wasannin Olympics ta shekara ta 2020 a birnin Tokyo sakamakon wajarar da aka yi da su daga gasar cin kofin nahiyar Afrika ta rukunin a ranar Juma'ar da ta gabata. Wannan lamari ya saka ayar tambaya akan makomar aikin kocin a kungiyar wace ta fi kowace ƙasa tarihin samun nasarori a nahiyar Afrika. Kananan 'yan Super Eagles din sun kasa samun tikitin shiga gasar cin kofin ƙasashen nahiyar Afrika ta 'yan wasan cikin gida ta shekara ta 2020. Kana kuma ta yi wajarar tun da wuri daga gasar cin kofin wafu a watan Oktoban da ya gabata. Amapa Cabo ya soma aikin horar da 'yan wasan kungiyar da suka kunshi 'yan wasan cikin gida a watan Satumba a zaman aiki na dindindin, bayan da hukumar kwallon kasar ta NFF ta yi matsayar cewa ba za ta sake dawo da Salisu Yusuf a kan matsayin ba. Kungiyar kwallon kafar Al Hilal ta kasar Libya na fafutukar ganin sake dawowar buga wasannin kasa da kasa sakamakon haramcin da kasar take ciki na yin haka. Kungiyar ta Al Hilal ta karbi bakuncin takwarar ta Gor Mahia ta kasar Kenya suka fafata a Benghazi a ranar Asabar, wanda shine wasa na farko da aka buga da wata kungiya daga wajen kasar a Benghazi tun daga watan Afrilun shekara ta 2013. Jami'an kungiyar ne suka shirya wannan wasan na sada zumunci da ya karkare a kunnen doki da ci 1-1 domin soma fafutukar neman janye haramcin da aka yi wa kungiyoyin kasashen waje da su buga wasa a filayen wasan kasar Libya tun daga shekara ta 2014 sakamakon barkewar rikicin siyasa a kasar. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To a gaida na Sanyin na, yanzu kuma masu saurare, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda agogon muke cewa yanzu karfe 3:57, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Takaice, wannan shine mako na biyu da 'yan kwamitin Majalisar Amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi, inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa don jam'iyyar Democrats a zaben da za a gudanar baɗi, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, yayin da ya dakatar da ba da tallafin soja ga Ukraine. Rasha ta hanunta Ukraine jiragen ruwanta guda uku da ta kwace kimanin shekara guda kusa da gabar tekun Ukraine a Crimea, inda Moscow ta yi kakagi da ba bisa ka'ida ba a shekara ta 2014. A wata sanarwa da ta fitar a yau Litini, ma'aikatar wajen Moscow ta ce ta hananta jiragen ne bayan kammala bincike dangane da zargin da ake yi cewa jiragen sun ketare iyakar Moscow ba bisa ka'ida ba da kuma ci gaba da kasancewarsu a Russia. Shugaban jami'an nan da masu zanga-zanga suka maida ita tungarsu ya ce ya kulle wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar. Teng Jingguang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu da kuma wadda ta hada mana shirin ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Jonah Cummings. Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.